إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Da wannan yammaci barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci na Alhaji Muhammadu Injimi a nan garin Maiduguri a jihar Borno. A yau ranar Asabar 7 ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1429, wadda ta yi daidai da 6 ga watan 9 shekara ta miladiya ta 2008. A wannan majalisi namu mai albarka, inda muke cikin tafsirin surat Yunus, kafin mu fara karanta ayoyin da za mu fassara a wannan zama, a wannan yammaci za mu karanta tambayoyi guda 2 sannan da sanarwa guda. Wannan mai tambaya yake cewa, mace ce mijinta ya rasu bai kai wata 2 ba da rasuwa, tana yin makaranta kuma aka fara jarabawa a makarantar, shin ya halatta ta je ta yi jarabawar duk da cewa tana cikin takaba? Wato, macen da take cikin takaba, na'am, an hana ta yawace yawace ko bulaguro, amma idan akwai larura, shari'a ta ba da dama. Babu shakka jarrabawa tana daga cikin larura, domin abu ne da ba a hannunta ba, ba za ta iya dakatar da wannan abun ba, in kuma ya wuce ta, ya wuce ta ke. Saboda haka yana daga cikin larurar da za ta iya fitar da ita ta je ta yi jarrabawa ta dawo. Tambaya ta 2 ce, mace ce mai ciki, in ta ɗauki azumi takan yi rashin lafiya, wato azumin yakan wahalar da ita. Yake ce wato za ta ciyar ne, kuma me za ta ciyar? Sannan kuma bayan azumi za ta rama wannan azumin da ta sha ko ba za ta rama ba? Wato bayan ta haihu za ta rama ko ba za ta rama ba? Macen da take da ciki ko macen da take shayarwa, an sarayen mata da azumi, abinda yake a kanta shi ne ta ciyar. Matar da take da ciki ko shayarwa ba za ta iya yin azumi ba a dalilin cikin da take da shi ko shayarwar da take yi, an sarayen mata da wannan azumi, kamar yadda ya zo a cikin hadisi Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa, inna Allaha wada'a 'anil musafiri shatr as-salah wa 'anil hamil wal murdi'i sawm. Allah ya sarayarwa da al-musafir, wanda yake matafi, shatr as-salah, wato rabin sallah, wato salloli masu raka'o'i guda 4 zai sallace su raka'o'i guda 2, an sarayen masa da 2, an ainihin sauke masa 2. Haka nan an sauke wa macen da take da ciki ko shayarwa yin azumi. Saboda haka abinda za ta yi shi ne ta ciyar. Idan kuma ta ciyar, babu maganar bayan ta haihu ta rama, domin ciyarwar ita ce a madadin abakacin wannan azumin da mutum ya yi ba. To, ba a haɗa wa mutum albadal wal mubdalu min a lokaci guda, a ce ta ciyar kuma ta rama, kaga an haɗa mata abubuwan guda 2. Kamar a ce mutum ya taimama ya yi alwala a lokaci guda, idan kai taimama shi kenan, taimama ta tana makwafin alwala, to haka nan ciyarwa tana a makwafin azumi. Haka ba sai ta sake maimaitawa ba. Kuma abinda za ta ciyar shi ne za ta ciyar da miskini ɗaya a kullum, wato a madadin kowane azumi ɗaya za ta ciyar da miskini ɗaya, kamar yadda Allah ya ce, "Fa'abu miskin." Za ta ciyar, wa alladhina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin, waɗanda ba za su iya yin azumi ba ko kuma za su yi shi da wahala, shi ne sai su ciyar da ta'amu miskin, fidyatu min ta'amu miskin, za su ciyar da miskini guda ɗaya. Ciyar da miskini guda ɗaya ba yi da wani haddi da kamaimai, wato koda a ce lokacin da ta gama abinci za a kirawo almajiri ɗaya a bashi abincin da zai ce koshi a lokacin shi kira ta ciyar da miskini ɗaya. Ba wai sai ta yi wani awo na musamman ba, ta yi wani girki na musamman, ko cikin abincin gida abincin rububi za ta iya ba wa ainihin miskini ɗaya a kullum, sai abinci sai ta ciyar da miskini ɗaya, gwargwadon abin da dai mutum a matsakaicin mutum zai ciyar da shi. Wato kada ta yi ruwa ta bashi ɗan kaɗan wanda ba zai koshi ba, ba kuma sharɗanta mata sai ta cika mata ƙaton kwano ba. Za ta duba gwargwadon yadda dai mutum matsakaicin mutum dai a al'ada mutum in ya ci wannan ya koshi, an san mutane sun sha babban wani wannan ya masa yawa, wani kuma sai an raba masa wannan gida biyu sannan ya koshi. Wannan ba za ta iya tantancewa cewa miskinin da ta kawo shi ya yake ba, amma ta duba tsakatsakiya haka za ta yi. To in ta yi wannan shi kenan. Kuma ya ce wai to za ta ba da kuɗi a ta aka yi ta ciyar abinda aka bukata, yi kuɗin za ta ba shi ba zai iya ciyar da shi ɗin ba, abinda ake bukata shi ne ta ciyar, kuma wanda aka ce ta ciyar shi ne miskini. Sau ɗaya ai ciyar da miskini ba wai dingirin ba, ba wai ta ciyar da shi da safe da yamma da rana da kuma da daddare ba, a'a sau ɗaya za ta ciyar da shi a yi shi kenan. Sanarwa ita ce mun fara tafsiri na mata da safe yau mun yi, amma kuma za mu ci gaba da yi don ranar Litinin, Talata, Laraba, Alhamis daga karfe 10 na safe, saboda haka waɗanda ba su ji ba yanzu su ji. A jiya mun tsaya akan aya ta 100, yau za mu tashi akan aya ta 101.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون.
Allah madaukakin sarki ya ce qul anzuru maza fi samawati wal ard, ka gaya musu ku yi duba ku yi tintintini menene yake cikin sama ko game da abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin ƙasa. Wa ma tughni al ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun, ma ayoyi na ubangiji da gargadi bayan gargadi ba zai amfanar mutanen da suke ba sa imani ba. Wato Allah madaukakin sarki bayan ya yi mana bayani akan sunna tashi wajen shiryar da bayansa, ya ba su ya huwace musu hankali, ya huwace musu dama ta su gane gaskiya su bita, ko kuma su kangare idan sun yi amfani da wannan hankalin nasu, ya kuma ce dukkan wani wanda ya shirya to da izinin Ubangiji ya shirya. Wa ma kana lin an tu'mina illa bi idhnillah wa yaj'alu ar-rijsa 'ala alladhina la ya'qilun, sai kuma yake kira zuwa ga ainihin dukkan duniya gaba daya akan su yi duba zuwa ga ayoyin Ubangiji. Allah ya ce qul anzuru, ku yi duba maza fi samawati wal ard, menene a sammai menene a cikin ƙasa. A nan Allah madaukakin sarki yana jan hankalin bayinsa ne zuwa su yi tunani cikin ni'imomin da Allah ya musu, su yi tunani cikin abin da Allah ya halitta a cikin sammai da ƙasa, na ayoyi waɗanda suke masu ɗaukar hankali, masu jan hankalin masu hankali, ayoyin da Allah ya ajiye a cikin sammai na rana da wata da taurari, taurari waɗanda suke tsaye a guri guda ko taurari waɗanda suke motsi, da irin sassaɓawar dare da zuwan dare ya tafi rana ta biyo bayansa, da wani lokaci dare ya fi rana tsawo ko kuma rana tafi dare tsawo, da yadda Allah madaukakin sarki ya shimfiɗa sama ya ƙawata ta, da yadda duk irin yadda ka kai ga kwakwa da kallo zuwa ga sama ba za ka ga wani tasgaro ko zobawa ta tare da ita ba, da irin abinda Allah madaukakin sarki ya shimfiɗa a sararin samaniya, da yadda yake saukar da ruwan sama ya zubo da shi a doron ƙasa ya fitar da tsirrai daga ƙasa bayan da ta bushe da yadda Allah madaukakin sarki ya halitta daban-daban a bisa doran ƙasa ya halicci ainihin duwar wasu ya halicci ƙoramu ya halicci bishiyoyi da halittu na ɗan adam da Allah ya yi da na dabbobi da na ƙwari ka yi duba zuwa ga waɗannan gaba ɗaya babu shakka dukkaninsu gudar aya ce da take nuna maka wahadaniya ta Ubangiji take nuna maka uluhiyya ta Ubangiji take kuma nuna maka gaskiyar abinda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo da shi wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid ko menene ka duba zaka ga aya ce wacce take karantar da kai cewa Allah madaukakin sarki guda ɗaya a wannan ayar zamu ga Allah madaukakin sarki yayi kira zuwa ga bi duba zuwa ga ayoyi kulin zuru ku yi duba annazaru huda akan ce nazara ila ko nazara fi nazara ila ya kalli abu ko da bai tsaya yi tunani a kansa ba idan har aka kawo ila a gaba ya annaza idan ka kalli abu ko da baka yi tunani a ce nazara ilaihi amma aka ce nazara fihi to an ce ka kalle shi kallo na tunani kallo na ta'abbudi أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وعن أساء أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون التي أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض أشي بسي دوبابا دوبا نتنالي شكين ملك الله أشكين سمينا ملك الله أشكين كسا وما خلق الله من شيء لتذهب انت الله يا حلتا دمي بسي دوبابا ba sa tsoron ajalinsu ya matso kusa kafin su tsaya su yi cincincini su gano Ubangiji idan sun yi jinkiri Allah madaukakin sarki ya karɓi ajalinsu ba tare da sun yi imani ba wannan ba zai tsorata su ba saboda aka ce nazara fi kaza to kai duba duba na cincinci amma idan aka ce nazara hu ba tare da wato ba tare da an kawo harfu jarri ba to wannan duba ne wanda yake na jinki na abinda na sauraro na jira kamar yadda zai zo a aya ta gaba fa hal yantaziruna illa mithla ayyamin alladhina khalaw min qablihim to anan Allah madaukakin sarki ya ce mu yi duba zamu ga kalmar qulin zuru ba a kawo mata harafi ba babu harafin fi babu harafin ila sai aka kawo madha bisamawati wal ardh wanda wannan jumla ce da ita za ta sa wannan kulin zurufin ba sai an kawo mata harafin ba jumla ce da za ta sanya annazaru huna la yahtaju ila harfu ta'addi baya bukata ila harfu jar li yata'adda domin kalmar annazar a wannan aya ta kunshi dukkan nau'uka guda biyu na nazarin annazaru ila da annazaru fi ka yi duba da idanka ka kuma tsaya ka yi tunani da kwakwalwarka nazari na ta'ammuli ko kuma nazari na ru'ya duk gaba ɗaya ka haɗa su Allah ya ce ka duba wannan Allah ya ce ka duba abinda Allah ya ajiye a cikin sammai da ƙasa na ayoyi ayoyin Ubangiji kashi biyu ne akwai al-ayatul mashhuda akwai al-ayat al-mashhuda ayoyin da ido ne zai nuna maka su ba ka daga kanka ka kalle su ka yi tintintini a cikin su waɗanda suke nuna wahdaniya ta Ubangiji da uluhiyyarsa kamar yadda Allah ya ce wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashurun wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun wa min ayatihi خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين هذو هذه آيوين نسكي بايوين وأن آيوين أتكي سورة الروم وأن دك ننس سنة جاوها كليل زواج آيوين الله الآيات المشهودة آيوين ذاك طيا فكلا كيتنان فكليل دأ الله يهل الشيكة وفي أنفسكم أفلا تبصرون ku duba kawukanku da gidan jikin da Allah ya muku da yadda Allah ya kera ku wannan kadai bai ishe ku sa ku yi tunani ba bai ishe ku ya samar muku da basira ba ya halicce ku daga turbaya sai gashi kun zama mutane jiki da tsoka da jini kuna yawo a doran ƙasa Ubangiji ya halicce ku, ya halittar muku da matayenku daga kawukanku domin ku nutsu zuwa gare su, sannan ya sanya soyayya da rahama a tsakaninku. Allah ya ce lalle a cikin yin haka akwai ayoyi ga waɗanda suke masu tunani. Haka nan yana daga cikin ayoyinsa, Allah ya halicci sammai da ƙasa, ya sassaɓa harsunanku kowa da irin yaren da yake magana da shi, ya sassaɓa launukanku. Lalle a cikin haka akwai ayoyi ga waɗanda Allah ya ba su ilimi, musamman ilimi na zamani. Haka nan a cikin ayoyin Allah akwai al-ayatul madduwa, akwai ayoyin da karanta su ake yi, su ne ayoyin da Allah ya saukar a cikin Al-Qur'ani, waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya yi kira zuwa ga a bayyana su, ya kuma gaya wa muminai cewa ya musu baiwa, har da ya aiko musu da annabi a cikinsu yana karanta musu irin waɗannan ayoyi. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah maɗaukakin sarki ya ce ya yi baiwa ga muminai lokacin da ya aiko musu da wani manzo daga cikinsu wanda yake karanta musu ayoyinsa. A nan ana nufin ayoyin Al-Qur'ani. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukum al-kitaba wal hikma wa dhkur ni'matallahi alaykum wa ma anzala alaykum min al-kitabi wal hikma wa dhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikma. Dukkan waɗannan ayoyi ne na Allah wanda su karanta su ake a cikin littafi. Ayoyi na sama wanda ake kallo hankali yakan iya yarda su, yayi hujja da su wajen sanin Allah shi kadai ne, wajen sanin Allah shi ya cancanta a bautawa, hankali shi zai yi aiki wajen karanta wannan ayoyi. Sannan ayoyi waɗanda suke a cikin littafi, wannan shari'a ita ce take samar da su, ba hankali ba, shari'a ita ce take samar da su. To kina ana riskar Ubangiji ta hanyar hankali da hanyar shari'a. Zaka gane akwai Allah kuma ya cancanci a bauta masa, ta hanyar hankali da Allah ya baka shi zaka yi tunani cikin halittunsa ka gane cewa lalle mai wannan halittu shi ya kamata a bauta masa. Sannan kuma zaka gane ya ya kamata a bauta masa duk ta hanyar karanta ayoyinsa wanda ya saukar a cikin littafinsa. Su kansu ayoyin Allah waɗanda ya saukar a cikin littafinsa dukkaninsu alamomi ne da suke nuna gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallama cikin abinda ya labarta. Dukkaninsu alamomi ne waɗanda suke nuna kadaitakar Ubangiji. Ayoyin da muke karantawa a Al-Qur'ani ga duk wanda ya saurare su zai fahimci cewa waɗannan ayoyi suna nuna gaskiyar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama. Sai dai idan bai tsaya ya saurara, shi yasa kafirai suke yi wa junansu wasiya da kada a saurari karatun Al-Qur'ani. Da zarar aka saurari karatun Al-Qur'ani to zai canza kwakwalwar mai saurara. Ya wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadha al-Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Waɗanda suka kafirta suke gaya wa junansu kada ku saurari karatun Al-Qur'ani, ku yi kakaci lokacin da ake karanta Al-Qur'ani, ku yi ta ife-ife wa la'allakum kwayi galaba. Domin har idan za a tsaya a saurara sauraro na tunani, babu shakka wannan ayoyi za su yi wa mutum jagora har zuwa ga gane shirya. Shi yasa wanda yake bisa bata baya so ya ga ana karantar da ayoyin Allah, domin matukar ana karantar da ayoyin Allah to ya karbatansa ake yi, kuma mutane za su gane shi kasance. Wannan shi yasa ka ga har ko da yaushe waɗanda suke turbar gaskiya ba a san a ji maganarsa, sai ka ji ana cewa ka guje musu kamar yadda suke guje wa zaki. In ka je inda suke wa'azi ka toshe kunnenka, kada ka saurari abin da suke faɗa. Saboda me? Saboda in ka saurara zai yi tasiri, domin zaka ji ba tatsuriya ake ba, ba surkulle ake ba, ba jita-jita ake ba, ba kama-kama ake ba, ba mafarki ake ba da labari ba. Abinda Allah ya ce ne da manzonsa sallallahu alaihi wasallam. Babu shakka a matsayinka na musulmi kai kuwa dole ne ka tsaya ka saurari abin nan da ake faɗa. In ko zaka tsaya ka yi saurare na tanutu, babu shakka zaka jawo ka miƙa wuya ga abin da ake karantawa. To shi yasa suke cewa kada a saurara. Zaka ga a wasu gurare ma har kokari suke idan sun gina masallaci sai su zo su yi nasu kusa da naku, sai su dinga ware nasu fika da hayaniya da kakaci wai kada a ji naku karatu. To ba kuma komai yake kawo haka ba, dan jin cewa eh lalle su ba a bisa daidai suke ba, dan a bisa daidai suke su ma su zo su yi talla hajar, babu wanda aka hana, musamman a ƙasa irin ta Najeriya, kowane abu kake yi ka zo ka faɗa, matuƙar dai wato ba za ka yi amfani da ƙarfi ba ta hanyar musgunawa mutane, in dai da fatar baki za ka faɗi ra'ayinka ka zo ka faɗa. Wannan ƴanci kuma musulunci ya ba da shi. Afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin? Allah ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba za ka tilastawa mutane ba har sai sun yi imani. Ashe ka kake nan babu batun tilastawa, la ikraha fi din qad tabayyana rusul min al-ghayb. Kowa ya faɗi abin da ya yarda da shi. Mutane masu hankali ne, suna iya su auna abin da suka ji, wanne ne ya fi nauyi shi za su ɗauka. Ko kai ka je haji, kasuwa za ka sai haja, ai kakan duba ka ga wacce ce ta fi kyau ka saya. Ka je an nuna maka tumatiri rubabbe, an nuna maka lafiyayyen tumatiri, yanke za ka ɗauki rubabbe kamar lafiyayyen, ba za ka yadda ba. To idan har ya kasance a cikin lamarin duniya kana jinjinawa ka ji wanda yake da kyau, to ya zan zama alamar lahira kuma a hana ka jinjina, ka zaɓi wanda ya kamata. A ce a'a sai dai ka toshe kullum ka sai kawai abin da aka fesa maka. Haka babu shakka akwai ainihin kama karya a cikin irin wannan. A addinin musulunci babu wannan. Qad tabayyana ar-rusd min al-ghayb, wato shari'a ta bayyana, fata ma ya bayyana. Kowanne ya fito karara, mutane ainihin za su iya ganewa su fahimci wanne ne daidai wanne ne ba daidai ba. To irin waɗannan ayoyi na Ubangiji al-matluwa, Ubangiji wani lokaci yana jingina shi zuwa gare su, ko dai a ce da su ayoyin Al-Qur'ani, ko kuma a ce da su ayatullahi, tilka ayatullahi natluha alayka bilhaq wama Allahu yuridu zulman lil'alamin huwa innaka laminal mursalin, tilka ayatullahi natluha alayka bilhaq. Kaga anan sai Allah ya kira wasu ayoyinsa, domin ayoyi ne da suke nuna Allah, domin ayoyi ne da suke nuna muradin Ubangiji, suna nuna abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya labarta da abinda Allah madaukakin sarki ya umarni da shi cewa gaskiya ne. Suna nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma gaskiya yake faɗa, kuma ayoyi ne na Allah, domin ɗan adam ko aljan ba zai iya kawo kwatankwacin su ba. Sannan kuma akwai annuzur, kamar yadda ayat take nuna mana, wa ma tughni al-ayatu wan nuzur. Al-ayatu sun kunshi duka waɗannan kaso guda biyu na ayoyi, al-ayatu al-mashhuda da al-ayatu al-matluwa. Annuzur su kuma su ne labarurrukan da ake bayarwa na waɗanda suka gabata cewa sun kangare wa Allah, Allah ya mutu azaba, da abin da kake faɗa wa mutane na wa'azi cewa har idan ba su karɓi gaskiya ba fa suka yi aiki da ita za su tafi, in ba su yi aiki da gaskiya ba za su wayi gari cikin hasararru, Allah zai kama su ranar gobe kiyama, Allah zai saukar musu da azabarsa, zai saukar musu da azabarsa. Waɗannan abubuwan da kake faɗa na gargaɗi da wa'azi su ne ake kira annuzur. To waɗannan ba za su yi ba sai Allah ya aiko da manzo ya yi karantarwa, sai Allah ya aiko da mai wa'azi ya yi karantarwa, sannan ake samun annuzur. Al-ayatul mashhuda za ka karanta ta koda babu manzo, domin za ka ga halittar sama ga ta nan koda Allah bai aiko da manzo ba, waɗannan halittu suna nan, su kaɗai za su iya sa ɗan adam ya tsaya ya tunani. To amma ayoyi waɗanda suke na nuzur ko kuma ayoyi waɗanda suke matluwa sai ya aiko da manzo, sannan annuzur shi ma sai Allah ya aiko da manzo. Shi yasa Allah yake cewa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula, ba za mu zama masu yi wa wasu azaba ba saboda sun kangare har sai mun aiko da manzo. To annabawa sun zo da al-ayat, sun zo da annuzur, kamar yadda Allah ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim fas'alu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati wa zuhur. Ba waɗanda muka aiko gabanin kaface mazaje, kuma muna yi masu wahayi cewa ku tambayi ahlan zikiri, waɗanda suke masana, in kun kasance ku ba ku sani ba. Manzannin nan sun zo bil bayyinati, sun zo da hujjoji, ayoyi waɗanda suke mu'jizozi daban-daban wanda suke ga su nan da an gani za su nuna cewa akwai Allah. Sannan sun zo da az-zubur, sun zo da littattafai, fa in kadzabuka fa qad kuzziba rusulun min qablik ja'u bil bayyinati waz-zuburi wal kitabi al-munir. Idan suka ƙaryata ka, to haƙiƙa sun ƙaryata annabawan da suke gabaninka, wanda dukkaninsu sun zo da hujjoji ƙarara waɗanda suke nuna gaskiyar Allah, gaskiyar uluhiyya ta Ubangiji, gaskiyar samuwar Ubangiji, sannan kuma sun zo da littafi wanda yake al-mudir mai haske wanda yake dauke da hasken shirya da shirya mai haske. Allah madaukakin sarki yace to waɗannan ayoyi na sama da ƙasa da waɗannan ayoyi da suke karanta ake karantawa ga dukkan wanda bai tsaya yayi amfani da kwakwalwarsa ba, wanda Allah madaukakin sarki a sakamakon haka ya toshe masa kwakwalwar, wannan ayoyin fa ba za su amfane shi ba. Wa ma tughni al-ayatu wan-nuzru an qawmin la yu'minun, ayoyin ubangiji da gargadi bayan gargadi da ake yi ba zai amfanar da mutanen da suke la yu'minuna ba. Allah bai ce amman la yu'minuna ba, sai ya ce an qawmin la yu'minuna. Aka kawo wannan suna na al-qawm wanda ismul jinsi ne, sannan aka ce la yu'minuna dan a nuna maka tamakkunin sifa ta kangarewa tattare da su, wato mutane ne wanda sifar rashin imani ta zama musu ɗabi'a, sun riga sun narke a cikin batansu, duk irin gargaɗin da za ka yi ba za su saurare ka, duk irin wa'azin da za ka yi ba za su saurare ka, duk irin ayat da za ka karanta musu ka yi musu bayaninta ba za ka amfane su. Saboda haka iya bayani shi kadai da ƙarfin hujja ba shi ke sa mutum ya shirya, inda a ce iya bayani da ƙarfin hujja kawai ya isa ya sa mutane su shirya, to da annabawa su ne a karan farko za su iya shirya ta mutane gaba ɗaya. To amma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya bamu labarin cewa ranar gobe kiyama za a zo wani annabi ya zo babu kowa tare da shi, yayi wa'azin har ya ƙare har Allah ya karɓi ransa ba wanda ya imani da shi. Ya'ti nabiyyun wa laysa ma'ahu ahad, wani annabin zai zo wa ma'ahu rajulun aw rajulani, mutum ɗaya ko biyu ne suke bin sa, sauran jama'a su duk sun kafirci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to za a nuna min wani dandazon mutane, ce to ga al'umma ta can, ce a hadha Musa wa qaumu, annabi Musa ne da jama'a ta, sai kuma a nuna min wani wasu jama'a masu yawa da ba za ka ga ƙarshen su ba a yawa, ce to wannan al'umma ka ce in su akwai mutum 70,000 waɗanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba, ba tare da bincike ba. Kin sarki ya ce to ma tughnil ayatu wan nuzru an qawmin la yu'minun, ayoyi da gargadi ba zai yi amfani ba ga mutanen da ba za su yi imani ba, saboda haka waɗanda ba za su yi imani ba duk irin hujjojin nan da kake da ake gani a sararin samaniya da wanda kake faɗa ba za su sa su yi imani ba. فهل ينتظرون
إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين.
الله يجي فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم, shin suna jiran wani abu ne illa face kwatankwacin kwanakin waɗanda suka gabace su? Ƙul, to ka ce da su fantaziru, ku yi zaman jira, ku yi zaman daku, inni ma'akum minal muntazirina, ni ma tare da ku ina cikin masu jira. Wato ba za su yi imani ba, domin damar da Allah ya ba su wadda za su yi amfani da ita su zama mu'minai, sun sa kafa sun take sun watsar da ita, hankalin da Allah ya musu guziri da shi ba su aiwatar da shi ba, don haka ba za su yi imani ba. Abinda kawai kullun za su yi ta kiran ka suna gaya maka shi ne ka gaggauto musu da azaba, idan har gaskiya kake faɗa kuma su sun kangare sun kiyarda su yi wannan gaskiya, to azabar da kake cewa za ta auku akan su ta auku din su gani. Kullum abinda suke jira kenan, kamar yadda Allah ya ce innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minu wa law ja'atkum kullu ayatin hatta yarawu al'azaba al'alim, wato waɗanda kalmar ubangijinka ta riga ta cancanta da amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in, dinnan ta riga ta gaskata a kansu, to fa ba za su yi imani ba. Duk irin aya da hujja da dalili da za ka iya fito musu ka yi musu bayanin su billa billa, wannan ba zai sa su imani ba, sai ran da suka ga azabar ta zo musu karara gadan gadan, to lokacin kuma za su yi imani, imanin ko ba zai amfane su ba. Qul, Allah ce fa hal yantaziruna, to shin akwai abinda suke jira, jiran daku, jiran tsammani? Ubangiji yana cewa ba wani abu suke jira ba, ba sa jiran komai, illa misla ayyamin ladina khalaw min qabli, fa ce kwatankwacin kwanakin waɗanda suka gabace su. Al ayyam da larabci ana nufin al waqa'i wal ahdath, abubuwa da suka faffaru, bala'ai da suka auku, su larabawa ke kira wani lokaci al ayyam. Kamar yadda za ka ji an ce da kai ayyamul arabi, ana nufin yaƙe-yaƙen larabawa da suka yi ta yi a jahiliya kafin musulunci ya zo. Wannan yaƙe-yaƙe a larabci akan ce da shi al ayyam, ayyamul arab. Ce ayyamul arab in ana sifanta malami da ilimin da yake da shi, ce ya san kaza, ya san kaza, sai wa ayyamul arab, ma'ana ya san tarihin yaƙe-yaƙen larabawa na jahiliya. Saboda a nan fa hal yantaziruna illa misla ayyamin ladina khalaw min qablihim, ayyamul ladina khalaw min qablihim shine waɗannan kwanaki da Allah maɗaukakin sarki ya saukar musu da azaba, kuma waɗannan ba komai suke jira ba sai waɗannan wannan lokuta. Suna jiran ranar da za su ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kunyata, wannan shi suke jira. Allah maɗaukakin sarki kuma sai ya ce a'a, ba wannan suke jira ba, jiran da suke yi ba na su ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kunyata bane. In ma haka suke ji a ransu, to su sani jiran nasu fa ba wannan bane, jiran ranar azaba, ranar da za su ga azabar Ubangiji ko da a wajen mutuwa za ta riske su, ballantana idan aka jera da gobe kiyama inda za su ganta ra'ayin ayi. Wannan jiran suke yi, ya ce kul, ka gaya musu fantaziru, ku zauna zaman jira, inni ma'akum minal muntazirina, ni ma tare da ku ina cikin masu jira. Wato a nan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi tarayya da su ne a cikin jiran, ba a cikin abin da ake jira. Su suna jiran azaba, shi kuma yana jiran nasara, yana jiran ranar da Allah zai bashi nasara a kansu, ya yi galaba a kansu. Amma su yakin sai ya zo da kinaya, kulin taziru, ku je ku yi jiran, ni ma ina jira. Wani sai ya ɗauka irin jiran su ɗaya, a'a, shi yana jiran ranar nasara ne, su kuma suna jiran ranar azaba ne, wanda suka fara ganin ta tun a yakin Badar. Allah maɗaukakin sarki ya ce
ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين.
kaga wannan shi zai nuna maka cewa jiran da bambanci. ثم ننجي رسلنا, sannan sai mu tserar da manzanninmu, والذين آمنوا, da waɗanda suka yi imani. Ranar da azabar da ake jira za ta zo, idan ta zo waɗanda suke muminai, manzanni da muminai, sai Allah ya tsirar da su, wato ya ba su nasara, sannan azabar ta kama waɗannan da suka san gari. Kaga kenan ashe jiran da ake yi da bambanci, duk da cewa dukkaninsu jira suke yi, amma kowa da abin da yake jira. Thumma nunajji rusulana, sannan mu tsirar da manzanninmu, wallazina amanu, da waɗanda suka yi imani. Allah ce kadhalika haqqan alaina dunjil mu'minin, haka al'amarin yake, haƙƙi ne akan mu tseratar da waɗanda suke muminai, wato haƙƙi ne Ubangiji ya wajabta wa kansa, ya wajabta wa kansa ya taimaka wa muminai. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, haƙƙi ne akan mu taimaka wa muminai. Wannan shin yana nuna kenan akwai wajibi akan Allah? Wannan ayat tana nuna akwai wani abin da yake wajibi akan Ubangiji sai yayi? Ya ce haqqan alaina, ai wajiban alaina, wajibi ne akan mu. Malamai suna cewa, malamai na sunna suna cewa babu wani wajibi da yake wajabta akan Ubangiji sai abin da ya wajabta wa kansa, shi yake da dama ya wajabta wa kansa, amma ni ko kai ko wani mu bai isa ya wajabta wa Allah wani abu, ba wanda zai tilasta wa Allah. Ubangiji shi ya wajabta wa kansa, don haka wajibi ne a kansa bima aujabahu ala nafsi, ba wani da ya wajabta masa. Babu kiyasi kwatance tsakanin Ubangiji da halittunsa, babu kiyasi tsakanin al-khaliq wal makhluq. Mu a tsakankaninmu wani lokaci abu yana zama wajibi a kanka, ba wai dan kai ka wajabta wa kanka ba, a'a wajabta maka a kai. Duk mutumin da yake da minna a kanka, wanda ya maka alkhairi, ya kyautata maka, ya daɗaɗa maka, wajibi ne a kanka kai ma ka ga ka rama masa gwargwadon ikon. Wannan abin da ya maka na ihsani shi ne ya sanya wannan kyautatawar ta ɓangaren ka ta zama wajibi. Kaga ba kai ka wajabta wa kanka ba, shi ya wajabta maka, domin shi ya maka ihsanin da ya zama wajibi a ka kyautata masa kai ma. Wanda duk aka yi masa ihsani, al jaza'ul ihsan illa al ihsan. Haka wanda ya yi maka ihsani ka kyautata masa, kaga wannan wajibi ne a kanka, ba kuma dan kai ka wajabta wa kanka ba, a'a shi mai ihsani shi ya wajabta maka. Wannan a tsakankaninmu da junanmu kenan. Amma tsakanin Ubangiji da halittarsa babu irin wannan. Babu wani abin da za ka yi wa Allah ka ji cewa wajibi ne Allah ya saka maka, ka ce ai ka yi salloli, ka yi azumi, ka yi zakka, ka yi sadaka, ka yi inkari, ka yi kaza, ka yi kaza, don haka wajibi ne kai Allah ya maka kaza. Ai tunda dai ka yi dole a rama wa kura aliyarta, a'a ai babu abin da za mu yi mu fitar da kanmu daga wajen Ubangiji sai dai rahamar Ubangiji. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake gaya wa sahabbansa, babu ɗaya daga cikinku da aikinsa zai shigar da shi a janna, babu shi. Suka ce har kai ya Rasulullah, ya ce wala ana hanni ma illa an yataqabbalani Allahu bi rahmati, sai dai Ubangiji ya lulluɓe ni da rahama. Domin idan ka dubi irin ihsani da Ubangiji ya yi maka, babu abin da za ka yi ka biya shi. Halittar da ya yi maka ihsani ce, kai wani ɓangare na jikinka kadai da ya halitta ne, ce ya halitta maka ji ko gani ko shaka ko dama na ka yi zirga-zirga ka je nan ka je can, ko ka ɗauki abin da kake so ka aje wanda ba ka so. Wannan gabbai da ya ba ka suke sarrafa su cikin sauƙi, waɗannan ni'imomi kowace ni'ima ƙwaya ɗaya idan ka ɗauki ta ba za ka iya biyan ta. Numfashi da muke, iska da muke shaƙa da Ubangiji ya bamu, a ce bil ake kawowa duk wata fi sabilillahi, akwai gwamnatin da za ta biya? Babu gwamnatin da za ta biya bil ɗin iskar da talakawan take shaƙa, balle shi talakan alike masa bil ɗin a ƙofar gida, ce gobe fa in baka biya ba za a yanke iska. Ba za mu iya ba, ba za mu iya ba. Amma kyauta a ɓagwas, ka shaƙa ka shaƙa har ma ka ji cewa ta yi maka kaɗan, sai ka ƙara da fanka ka jawo ta nesa. Duk kyauta, babu ranar da Ubangiji ya ce ku dakata yau za a yi wani kwaskwari ba, ko za a yi maintenance na iska, ba taɓa tsaye da dakatar da iskar nan ba. Tun da Allah ya halitta duniya haka iskar nan take gudana, ɗan adam yana shaƙa, dabbobi su shaƙa, halittunsa gaba ɗaya su shaƙa. To wannan iska kawai da kake shaƙa, me za ka yi ka biya Ubangiji? Babu abin da za ka yi. Ashe duk ibadar da za ka yi, wannan ba zai biya maka farashin aljanna. A ce ka biya Ubangiji irin abin da ya maka ni'ima, har kuma ka sai aljanna da larar, domin tukunna yanzu maganar biya ake, ba maganar ka shiga aljanna ba, a'a ka gama biyan tukunna harajin abin da yake kanka. To in kuma ka biya ka samu rara ka sai aljanna, ni'imomin aljanna akwai mai iya sayan su? Babu, babu ni'imomin, babu wanda yake iya sayan ni'imar aljanna. mafi kaskancin dan aljanna wanda yafi kowa kasa, wanda Allah zai bashi gidan aljanna girman sa yayi duniyar nan sau 10. Wannan shine wanda ya sha da kirfa, shine zai samu wannan. To ka gaya mun me za ka yi ka sayi aljanna? Babu abinda mutum zai yi sai aljanna. To ashe kenan kaga babu wani abinda za ka yi ka ji wajibi da akan Allah sai ya yi maka shi ba. Shi yasa malamai suka ce da Allah ya kwashi duniya gaba ɗaya duk ya zuba a wuta, bai zalunci ba, wanda zai koka an zalunci shi, domin babu mai gajiya, babu wanda ba ya da gajiyawa cikin lamarin. Ashe kenan idan Ubangiji ya tserar da mu, ya shigar da mu cikin aljanna, fa bi mahdi rahmatihi wa fadli, an san rahamar sa ce da falalar. Haka nan idan ya ainihin azabta wanda ya azabta, fa bi mahdi adli, an san adalcin sa, adalci na Ubangiji ne yasa ya azabta shi, domin ya cancanci azabta shi. Haka babu wani abin da yake zama wajibi a bisa Ubangiji sai abin da ya wajabta wa kansa. To idan Ubangiji ya wajabta wa kansa abu, to yana aiwatar da wannan wani. Ya wajabta wa kansa zai tserar da muminai, to yana tserar da su ne, baya sabawa. Inna Allaha la yukhliful mi'ad, duk abin da Allah ya alkawarta ya labarta, to baya saba, domin saba alkawari, saba abin da aka alkawaranta, musamman idan ya kasance ta janibin ihsani ne, to akwai da kasa. Ubangiji kuma ya aiki ta waya, don haka shi ya wajabta wa kansa cewa muminai dinnan zai tserar da su, to zai tserar da su. Shi ya wajabta wa kansa zai taimaka musu, to zai taimaka musu. Kataba rabbukum ala nafsihi rahma, Ubangijinku ya rubuta, ya wajabta wa kansa rahama, don haka shi ya wajabta wa kansa zai ji kan bayinsa ya yi musu rahama. Rahamar da Ubangiji ya halitta ya kasa ta gida 100, ya saukar da kaso ɗaya cikin 100 tsakankanin bayinsa da ita ne suke jin kan junansu. Da wannan kaso ɗaya ɗin, da ita ne da wannan kaso ɗaya ɗin ne uwa take jin kan ɗanta, take jin tausayin sa. Da wannan kaso guda ɗaya ɗin, kaso 99 Ubangiji ya aje shi, sai rana gobe kiyama zai ji kan muminai ne. Haka duk rahamar da take gudana a tsakankanin bayi a nan na Ubangiji, kaso ɗaya ne daga cikin kaso 100, sauran sai an je lahira, Ubangiji ya ji kan bayinsa muminai da su. Shi kaga kataba ala nafsihi rahma. Shi yasa ya zo cikin hadisi sahihi da Abu Huraira ya ruwaito, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa, inna Allaha kataba kitaban fa huwa indahu fawqa al'arshi, inna rahmati sabaqat ghadabi, Ubangiji ya rubuta littafi wanda yana wajensa saman al'arshi, fa huwa indahu fawqa al'arshi, yana wajensa saman al'arshi, domin ar-rahmanu 'ala al'arshi sawa. Annabi yace fa huwa indahu fawqa al'arshi, abinda wannan rubutu ya kunsa, inna rahmati sabaqat ghadabi, rahamata ta riga yi fushina, ta zarce fushina. Saboda haka Ubangiji yana fushi yana kamu, amma rahamarsa ta yalwata komai. Wa rahmati wasi'at kulli shay, rahamata ta yalwata komai. Saboda haka Ubangiji ya aje wannan rahama da ya wajabta wa kansa zai ji kan muminansa, zai ji kan muminai waɗanda suke imani da shi a ranar gobe kiyama. Haka babu abin da yake zama wajibi ga Allah sai abin da ya wajabta wa kansa. Haka nan babu abin da yake zama haram ga Ubangiji sai abin da ya haramta wa kansa. Ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu, ya ku bayina, na haramta wa kaina zalunci, na sanya zalunci ya zama haramu akan ku, don haka kada ainihin ku zalunci junanku, don haka Ubangiji ya haramta wa kansa zalunci, kamar yadda ya wajabta wa kansa jin kai, haka nan ya haramta wa kansa zalunci. Ya tabbata a cikin hadisin Mu'az ibn Jabal wanda yake cewa kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala hibari فقال لي أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال أتدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حقهم عليه أن لا يدخل من لا يشرك به شيئا، لا يدخل النار من لا يشرك به شيئا. yace Mu'az yake cewa na kasance tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya goyo da akan jaki, sai ya tambaye ni yace ya Mu'az, shin ka san haƙƙin Allah wanda yake kan bayinsa? Yace Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah da manzansa su suka fi sani. Yace to haƙƙin Allah da yake kan bayinsa shine su bauta wa Allah kada su haɗa komai da shi. Yace to ka san kuma haƙƙin bayi akan Ubangijinsu idan su sun bauta masa ba su haɗa komai da shi ba?